This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodayaushe kuke so a voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Yulin shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Aliyu Imam da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku ga kanin labaran duniya.
Yau Lahadi ake sa ran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka yau Lahadin shiko zai yi kokarin neman goyon bayan Amurka kan yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nuclear Iran. Jaman Falasɗinawa a zirin Gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar Lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyu da lalata akalla motoci biyar.
To yayin da shugaba Buhari ke shirin kawo wannan ziyara, ko yaya masana harkar diplomasiya ke kallon tasirin wannan ziyara?
Wannan ƙarin gwiwa gwamnati da kuma mutanen Amurka suke nuna wa Najeriya da kuma shugaba Buhari.
Za kuma ku ji yadda 'yan Najeriya mazauna nan Amurka su ma suke kallon wannan ziyara, sannan Grace Alheri Abdu na tafi da shirinta na bishara. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya daga sahabu Imam Aliyu.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan Amurka, inda zai gana takwaran aikin sa na Amurkan Barack Obama. Rikicin Boko Haram zai kasance babba ajandar tattaunawa da shugabannin biyu za su gudanar a fadar White House gobe Litinin idan Allah ya kai mu. Amurka tana son ta fara da irin gudumar da take baiwa Najeriya yaki da take yi da yan bindiga waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun bayan da shugaba Buhari ya kama aiki. Haka nan ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan sauye-sauye da Najeriya za ta aiwatar ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zimmar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar. Wannan ce ziyarar shugaba Buhari ta farko a nan Washington tun da ya kama aiki cikin watan Mayun bana. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Lahadi zai yi kokarin neman goyon bayan Amurka kan yarjejeniyar da aka kulla kan shirin nuclear Iran. Zai yi hakan ne lokacin da zai bayyana cikin shirye-shiryen manyan tashoshin talabijin na Amurka nan guda biyar. An cimma yarjejeniya da za ta sa Iran ta daina shirin haɓaka makaman nukiliya bayan watanni ana gudanar da shawarwari masu tsanani tsakanin Iran da giggan ƙasashen duniya shida masu fadaji. Yanzu babban jami'in diplomasiyar Amurka yana kokarin ya shawo kan 'yan ƙasarsa cewa yarjejeniyar alal haƙiƙa tana da kyau. Wasu 'yan jam'iyyar Republican da waɗanda suke neman su yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin inuwarta sun yi tur da yarjejeniyar kuma sun yi alƙawarin sai sun gabayanta ta wajen kada ƙuri'ar riƙin amincewa a majalisun dokokin Amurka. Shugaba Barack Obama dai ya alƙawarin zai hau kujerar naƙikan duk wani yunƙuri da wakilan majalisar dokokin Amurka suka yi na fatali da wannan yarjejeniya. Shugaban Amurka ya faɗa jiya Asabar cikin jawabi da yake a ranar kowace Asabar cewa wannan yarjejeniya da aka cimma ta yi abin da ba wanda ya yi a baya ƙoƙarin hana Iran ƙera makaman nukiliya. Jaman Falasɗina a zirin Gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar Lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyar da lalata akalla motoci biyar na mayakan ƙungiyoyin Hamas da Islamic Jihad. Hukumomi a yankin suka ce fashe-fashen sun auna unguwar da ake kira Sheikh Radwan wacce tungarƙen Hamas ne. Nan da nan dai babu mutumin da ko ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Duk da aka rahotanni da hotuna inda aka kai harin sun nuna zanen tutar ƙungiyar ISIS kan katanga. Fashe-fashen sun auku ne a daidai lokacin da ake fuskantar jani'in jaka na iko tsakanin ƙungiyar Hamas da wasu ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi da suke iƙirarin musulunci. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. jiya sabarar fada ya barke a fadar gwamnatin jihar Carolina ta kudu tsakanin yan kungiyar farar fata masu da'awar wariya da ake kira KKK waɗanda suke zanga zangar nuna adawa da cire tutar yakin basasar Amurka wacce yake kuma alakantawa da masu sanganin ana ci gaba da bautar da bakar fata a wancan zamanin lokacin da yan KKK din suka yi ido hudu da bakar fata yan gogor maya waɗanda su ma suke zanga zanga babu nisa daga inda fararen fatar suke yan sanda a birnin Colombian sun kama mutane da dama amma ba a sami rahotannin wasu jikkata yayin da sassan biyu suke ta jefa juna bakakin magana da kuma tada jijoyin wuya hukumomi a jihar suka ce daya wato daya zanga zangar martani ne kan farar fata yan wariya wacce ta kunshi malamai bakar fata waɗanda suka hallara domin nuna yadda a ganin su duk da cire tutar da ake gardama akan ta farkon wannan wata har yanzu ana ci gaba da wasu matakai na nuna wariya kamar yadda wanda ya shirya zanga zangar James Evans Muhammad ya faɗa yan sanda sun raka yan kungiyar ta KKK waɗanda bakar fatan suka fi su yawa daga inda ake zanga zangar yayin da sauran mutane kuma suka wade shugaban Amurka Barack Obama ya kira cire tutar da wakilan majalisar dokokin jiya suka amince a zaman mataki mai kyau kuma hakan zai magance matsaloli da nuna bambancin launin fata suka haifar a kasar Mexico jami'an tsaron gwamnatin tarayyar kasar sun ce mutane bakwai da ake yi wa tambayoyi dangane da tserewar madugun yan fasakorin fodar iblis daga gidan yari Joaquin El Chapo Guzman yanzu an kama su a hukumance kuma za a kai su gidan prisona inda za su dakaci a bayyana su gaban kotu jami'an kasar suna tambayoyi ga gandurobobi da wasu jami'ai su fiye da 30 tun tserewar Guzman daga prisona haka nan rundunar yan sandan kasar tana gudanar da gagarumin shirin farautar Guzman inda suka karfafa tsaro ta kan iyakokin kasar suka rufe wata tashar jiragen sama banda shingaye da suka gindaya kan hanyoyi duk da waɗannan matakai har yanzu dai babu alamun Guzman mutumin da ake jin yana daga cikin masu kuɗi a duniya kuma madugin yan fasakorin fodar iblis mai tasiri kamin a kama shi a bara ya sulale da gidan fursunan da ake kira Altiplano mai tazarar kilomita 90 daga yammacin birnin Mexico ranar 11 ga wannan wata bayan ya shafe watanni 17 a fursunan hukumomi suka ce ya yi amfani da tsani mai tsawon mita 10 ya sauka cikin wani kogo ko rami da aka tona ƙarƙashin bayan ɗakin da yake a fursuna Amurka wacce take tuhumar Guzman kan laifuka masu yawa dangane da fasakorin muggan ƙwayoyi ta alƙawarin za ta taimaka Mexico a yunkuri da ƙasar take yi na sake kama Guzman.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa ana murya Amurka a birnin Washington DC. To inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan hanyarsa ta zuwa nan Amurka domin kawo ziyarar aiki ta kwanaki hudu. Tsofin jami'an diplomasiya a Najeriya na nuna ƙwarin gwiwa cewa ziyarar za ta ƙara wa ƙasar kima a idan duniya. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Tsohon jakadan Najeriya a kasar Spain, ambasada Yaro Yusuf Mamman, ya ce wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa Amerika ka iya daidaita al'amura a wannan ƙasa.
Amurka ita ce demokrasi da ta tsirin na ko kuma take shugabancin demokrasiya a duniya. A kusan duniya ana magana Amurka, India da Najeriya a rukunin ƙasashen da ke tafarkin demokrasiya. Wannan shi ne karo na farko da aka ce an yi zaɓe masahihi wanda kuma jam'iyyar adawa ta ci zaɓe wannan darasi ne a Afirka. Wannan ƙwarin gwiwa gwamnati da kuma mutanen Amurka suke nuna wa Najeriya da gwamnatin shugaba Buhari. Idan ba ka manta ba shugaban Najeriya na farko da ke nan da Abuja wanda ake kira Duke of Africa ya karatu shi ne a Amurka. Kuma a nan Amurka ne ya samu fahimtar gwagwarmayar neman 'yanci na baƙaƙen fata wanda ya zo ya sa wannan aƙida a zukatan mutanen Najeriya ta farko sannan mutanen Afirka domin a yaƙi zalunci da kuma mulkin mallaka. Saboda haka kaga Amurka ta taka rawar gani wajen neman 'yancin nahiyar Afirka gabaki ɗaya.
Duba da yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen Najeriya da Amerika a gwamnatin da ta gabata, yanzu a iya cewar an kama hanyar daidaita al'amuran kenan. Professor Jibril Aminu shi ne tsohon jakadan Najeriya a Amerika.
Yau ana abuta ana shi kobe da kobe na zuwa ne washegari wannan abu na iya faruwa inda zai kawo rashin fahimta wani a ɗan jini a duba a ga ina ko abu zai yi sabbin abun ya ke nike ne wannan da kai ka zaje kullum ga ku
haka
yau kaga abun fahimta da yuri gobe da gobe ya faru da ni ne shi fahimta ko ba ya jin kwalaki da wani lokaci sai wani lokaci shi kan eh da ku ba samu hanya fahimta ko wa ko kuma da abun da ke sosai da ba sai ba to shi ne shi ne ka
Profesa Jibril Aminu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To madalla a gaida kai Hassan Maina Kaina To dangane da batun ziyarar ta shugaba Buhari na tuntubi Mr. Dalladu Suleiman mataimakin shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin ƴan Nigeria ta zumunta da kenan Amurka kan yadda suke kallon wannan ziyara ga kuma abin da ya ce mun
Wallahi muna farin ciki da samun da yatan da aka masa yanzu ya haɗu da shi shugaban na America President Obama dan ka dubi yadda siyasa take ta kasashe ba kowa bane ke samun ana gayyatar shi yazo ya haɗu da shi president ne to muna ganin wayan abubuwan da ake yi ba shakka akwai yadda America take neman a haɗa kai sosai a taimaki Nigeria gaba daya haka wannan administration nashi din ta samu ta tashi dai yadda ya kamata za ta taimaki mutane
bangaren ku na ƴan asalin Nigeria da kuke zauna anan kamar akwai wani tanadi da kuka yi na karban shi shugaba Buhari
ba ban samu ba dan yadda aka yi din wata kungiyar take lura da abubuwan Nigeria dai gaba daya Naido sune ke wannan shirye-shiryen amma ba shakka su da ya ce mu kuma akwai mutane da dama da za su je din lokacin da za a yi wannan taruwa to muna fatan dai in Allah ya so ma ya yarda mu za a ba mu wani lokaci da za mu iya mu shi mu zauna da shi shugaban kasa din
masu lura da al'amura na yau da kullun suna ganin kaman a baya musamman ma ƴan watannin da suka gabata dangantakar Najeriya da Amurka ta danyi tsamari kadan kuna ga kamar wannan alama ce ta daidaita zumunci tsakanin kasashen biyu tun daga shi Obama ya gayyace shi Buhari
ba shakka dan yawanci ko da shi shi ma zuwan da baya can da shi shugaban Obama din yayi a Afirka da bai je Najeriya ba da shike mun san mu ne dama a kasan da a Afirka da take da girma ya kamata da ya zo to amma mun gane to amma ina ganin sun yi kuskure shi yasa wannan karan aka kira shi ya gayyace shi shugaba Buhari din ya zo na tabbata kuma wannan damuwan da muke da shi a nan zancen Boko Haram din su kuma wannan yana damun su don kawai ba Najeriya kare ba
yanzu kamar ya kuke kallon kamalu da yin sabon shugaban ƙasar Najeriya tun da ya karbi ragaman mulki
ba shakka ni wallahi a rayuwata ni dai ban taba garin abu da ya bani farin ciki da ya kawo maganan siyasa kamar wannan ba don in dai kowa da yake kallon siyasar Najeriya da abubuwan ke dama faruwa da zaɓon shi kawai kowa ya fara nutsuwa wannan ya nuna sun san ba wanda zai zo ya wasa ba ne
Mr. Dalladu Suleiman kenan ɗaya daga cikin shugabannin mazauna wato ƴan Najeriya a nan Amurka To yau ne mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya kai ziyarar barka da sallah ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a gidan gwamnati a wani bangare na hawan Nasarawa da Sarkin kan yi kowace shekara daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari
A bisa al'ada dai ana shirya hawan Nasarawa ne domin musayar jawabai tsakanin sarki da gwamna kan lamuran da suka shafi talakawa kai tsaye kana kuma sarkin yakan yi amfani da wannan lokaci domin karbar gaisuwa daga jama'ar gari
Muna ƙara tunawa kanmu da kuma jawo hankalin dukkan shugabanni a matakai daban-daban cewa fa akwai ranar da Allah zai tambaye mu me muka yi wa bayinsa wajen kare mutuncinsu da lafiyarsu da dukiyarsu tunawa da wannan babbar rana za ta yi mana jagora wajen tafiyar da amanar da Allah ya dora mana
Mai martaba Sarkin Kano kenan Malam Muhammadu Sanusi na biyu aka kuma sarkin ya kara da cewa
muna kara ba da shawara a kiyaye da bukatu da matsalolin al'ummar mu musamman wajen harkokin tsaro da ba da ilimi na gari da harkokin lafiya da samar da ruwan sha da noma da sauran harkokin ci gaba.
Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje a nasa jawabin ya ce daga yanzu ilimin primary wajibi ne ga kowanne yaro da ya isa shiga makaranta a jihar Kano.
Mai martaba sarki, magana ilimi muhimmiyar magana ce da taimakawar masu unguwanni da dagatai da hakimai. Mun yi kuduri mu fito da tsari na tabbatar da duk yaron da shekarunsa ya kai ya shiga makaranta, shigan makaranta ya zama dole. Za a koyar da ilimi na zamani, za mu inganta ilimi na addinin Musulunci, sannan waɗanda suke zuwa da almajirai jihar Kano za mu tunkare su. Lallai waɗannan ƴan makaranta za mu sa su a makarantunmu, su kansu malaman sai mu ɗauke su su koyar da addinin Musulunci a cikin makarantunmu. Amma waɗanda yake ba ƴan Kano ba kuma su yadda ƴaƴansu su shiga makaranta ba, to dole su koma jihohinsu, domin Kano ba za ta zama matattarar headquarter bara ba.
Ko da yake gwamnan ya ce za su ci gaba da shirin na tsohuwar gwamnati na ɗaukar nauyin karatun ɗalibai zuwa ƙasashen ƙetare, amma fa za a yi wa tsarin garan bawul.
Wannan karan alƙiblan mu tana kan ilimin koyon sana'a, saboda an san dawo ba sai an yi maganar ina za a ɗauke su aiki ba.
Jami'an diplomasiya na ƙasashen ƙetare yana daga cikin manyan baƙin da suka halarci hawan Nasarawa na Kano a yau.
Madalla a gaida takwaran nawa, yanzu agogonmu na cewa ƙarfi 11:10 kusan 17 a nan Washington DC, wato ƙarfe 4 kenan da minti kusan 17 a birnin Nadabo dake arewacin Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Yanzu sai shirinmu na bishara tare da Grace Alheri Abdu.
Assalamu alaikum, barkamu da lahadi, muna kuma yi wa al'umma musulmi barka da sallah da fatar an sha ruwa lafiya. Grace Alheri Abdi take farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Yayin da al'umma musulmi ke bukukuwan sallah, yau shirin ya gayyaci Pasto Ayuba Musa, wani mai bishara a jihar Bauchi, domin ƙara tada tsumin jama'a dangane da batun zaman lafiya a wannan lokaci da ake bukukuwan sallah.
Muna godiya ga Allah Ubangiji madaukakin sarki, domin ya kawo mu wannan lokaci da ake kammala azumi a tsakanin al'umman musulmi. Bari mu yi addu'a domin Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Dukkan ababen da zai kawo mana tashin hankali da rikici, bari Allah ya kawo mana da su a wannan lokaci da muke bukukuwa na sallah. Yana da kyau jama'a su gane cewa wannan lokaci ne na farin ciki, lokacin ne da ya kamata mu samu salama da haɗin kai a tsakanin mu. A wannan lokaci ya kamata a samu zaman lafiya a gidajen mu. Maza da mata su tabbatar da jituwa da fahimtar juna da tabbatar da danƙon zumunci tsakanin su. Sa'annan kuma ya kamata a wannan lokacin da muke da rashin zaman lafiya a ƙasar mu, rashin tsaro a ƙasar mu, bari mu zama masu kulawa, mu zama masu addu'a. Kullum yomi muna tabbatar da cewa mun kira bisa sunan Allah domin ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. In ba tare da zaman lafiya ba, babu yanda zamu ci gaba a ƙasar mu. Shi yasa jama'a ya kamata mu tabbatar da haɗin kai tsakanin al'umma, duk wani abin da zai kawo mana rashin jituwa a wannan lokaci bari mu yi ko'o da su mu yi watsi da su kada mu yadda wayannan ababan su daga mana hankali a kasanmu su ba mu rashin cigaba da rashin salama sa'annan kuma a wannan lokacin da muke jin labarai game da tashi in bama bumai bari mu addu'a domin Allah Ubangiji ya dawo da wayannan mutanen su dawo ga Allah sa'annan a tsakanin matasa ya kamata matasa su zama masu kulawa musamman ababan da suka shafi shaye-shaye da tashin hankali bari matasan mu gaba daya su san wayannan abubuwan ba za su taimaka mana ba ba za su ci gaba a rayuwar su ba wayannan ababan su kan kawo koma baya da tabarbarewan al'umma to ya kamata mu kaurace wayannan abubuwa a wannan lokacin da ake bukukuwa na sallah Allah baya son tashin hankali Allah baya son kashe-kashe Allah baya son rashin salama zina fasikanci ƙarya da cuta dukkan wayannan abubuwan a yayin da muka furta su mun karanta su mun tabbatar da su to ya kamata mu yi watsi da wayannan ababan domin wayannan abubuwan su kan kawo fushin Allah a tsakanin al'umma lokaci ne na farin ciki lokaci ne na haɗin kai ya kamata dukkan jama'a su haɗa kai domin mu tabbatar da an samu dankon zumunci da fahimtar juna musamman a ƙasar mu Najeriya ya kamata shugabannin mu a wannan lokacin musu addu'a fatan mu shine bari Allah Ubangiji ya taimake su a cikin ayyukan da suke yi musamman daga shi shugaban kasa zuwa majalisar tarayya da kuma sauran waɗanda suke aiki a gwamnati Allah Ubangiji ya ba su basira da fahimta domin su gudanar da ayyukan su da tsoron Allah musamman kuma a jihar mu Bauchi bari mu kasance waɗanda suke addu'a dan dukkan waɗannan abubuwan waɗanda na ambata su waɗanda suka kawo kalubale a tsakanin mu ko a iyalin mu ko a tsakanin ma'aurata ko kuma a wuraren ayyukan mu to ya kamata mu yi kokari mu tabbatar da mun yi addu'a a wannan lokaci mu roki Allah domin ya fadda waɗannan abubuwa a tsakanin mu jama'a ina so mu gane cewa wannan lokaci lokacin da ya kamata mu gane menene Allah yake so mu yi menene kuma zai sa sunan Allah ya samu daukaka a lokaci kamar haka mun gama yin addu'o'i mun dubi wasu abubuwan da suka shafi rayuwar mu a addinance to ya kamata mu tabbatar da cewa mun aiwatar da su fatan mu shine a wannan lokacin da muke bukukuwa na sallah za a samu salama za a yi ta kuma cikin kwanciyar hankali ba tare da tashin hankali ba bari Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya Allah Ubangiji ya taimake mu Allah Ubangiji ya ba mu haɗin kai a ƙasar mu Allah Ubangiji ya kawaza duk abin da zai kawo mana tashin hankali da rashin cigaba a ƙasar mu bari Allah Ubangiji ya taimake mu
to alƙara mana zaman lafiya da haɗin kan ƙasa al'umma musulmi a kammala bukukuwan sallah lafiya Allah kuma nuna mana tabaɗin baɗin baɗaɗa abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin fasto Ayuba Musa da kuma Adeyemi Adelaja da daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom
To madalla kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka inda zaka ku kuke cewa karfe 11:23 na safe kenan a nan birnin Washington DC da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci
Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfiyan kenan Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. A kasance da
To madalla da fatan za a mana afuwa yanzu ga sahaba imam yazo. Yanzu ga sahaba imam yazo da takaitaccen labaran duniya.
Jama'a takaitattun labarin duniya. Yau Lahadi ne, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a nan Amurka, inda zai gana da takuran aikinsa shugaban Amurka Barack Obama. Rikicin Boko Haram zai kasance babba a ajandar tattaunawa da shugabannin biyu za su gudanar a fadar White House gobe Litinin, idan Allah kai mu. Amurka tana son ta fara da irin gudumawa da take baiwa Najeriya a yaƙi da ƙasar take da ƴan bindiga waɗanda suka zafafa kai hare-hare tun bayan da shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari ya kama aiki cikin watan Mayu. Haka nan ana sa ran shugabannin biyu za su tattauna kan sauye-sauye da Najeriya za ta aiwatar ta fuskar siyasa da tattalin arziki da zummar kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da suka yi katutu a ƙasar. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yau Lahadi zai yi kokarin neman goyon bayan Amurka kan yarjejeniyar da aka kulla game da shirin nuclear Iran. Zai yi hakan ne lokacin da zai bayyana cikin shirye-shiryen manyan tashoshin talabijin na Amurka nan guda biyar. An ci yarjejeniya da za ta sa Iran ta daina shirin haɓaka makaman nuclear bayan watanni ana gudanar da shawarwari masu zurfi tsakanin Iran da gigan ƙasashen duniya shida masu haɗaji. Yanzu babban jami'in diplomasiyyar Amurka yana kokari ne na shawo kan ƴan ƙasarsa cewa yarjejeniyar alal haƙiƙa tana da kyau. Wasu ƴan jam'iyyar Republican waɗanda suke nema su yi takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin inuwar jam'iyyar sun yi alwashi kuma sun yi turda yarjejeniyar kuma sun yi alwashin ganin bayan ta wajen kada ƙuri'ar ganin cewa ƙuri'ar wato yarjejeniyar ba ta samu amincewar majalisar dokokin Amurka ba. Sai dai shugaban na Amurka Barack Obama ya alƙawarin zai hau kujerar naƙi kan duk wani yunƙuri na yin fatali da wannan yarjejeniya. Jami'an Falastinawa a zirin Gaza sun ce jerin wasu fashe-fashe da suka auku da safiyar Lahadin nan a wata gunduma a zirin sun jikkata mutane biyu da lalata aƙalla motoci biyar na mayakan ƙungiyoyin Hamas da na Islamic Jihad. Hukumomi a yankin suka ce fashe-fashen sun an auna su ne a unguwar da ake kira Sheikh Radwan wacce tungar ƴan Hamas ne. Nan da nan dai babu mutum ko ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin. Duk da aka rahotanni da hotuna inda aka kai harin sun nuna zanen tutar ƙungiyar ISIS a kan katanga. Fashe-fashen sun auku ne a daidai lokacin da ake fuskantar jami'in jaka na mallakar iko tsakanin ƙungiyar Hamas da wasu ƙungiyoyi masu tsaurara ra'ayin addini masu ikirarin Islama. Jiya Asabar fada ya barke a fadar gwamnatin jihar Carolina ta kudu tsakanin ƴan ƙungiyar farar fata masu da'awar wariya da ake kira KKK waɗanda suke zanga-zangar nuna adawa da cire tutar yaƙin basasa wacce ake kuma alaƙantawa da masu son ganin ana ci gaba da bautar da baƙar fata a wancan zamanin lokacin da ƴan KKK ɗin suka yi ido huɗu da baƙar fata ƴan gwagwarmaya su ma waɗanda suke zanga-zanga ba nesa daga inda fararen fatan suka hallara. ‘Yan sanda a birnin Columbia jihar Carolina ta kudun sun kama mutane da dama amma ba a samu rahotannin wasu sun jikkata yayin da sassan biyu suke ta jefa juna magana da ta da jijiyoyin wuya. Hukumomi a jihar suka ce ɗaya zanga-zangar martani ne kan farar fata ‘yan wariya wacce ta kunshi malamai baƙar fata wanda suke adawa da matakan da farar fatan wato masu nuna wariya suke so su ɗauka.
To sahabo a gaida kai masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu ne yau baki daya, sai kuma da safa za ku ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da ikon Allah. Yanzu a madadin sahabo Ali Imam da kuka ji yanzu nan da kuma Yemi da ya gabawa bada umarnin shirin, sai injiniyan mu ne yau Mr. Voitech Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.